الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna shida ga watan Juma'adul Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 30 ga watan 12 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai bambanci tsakanin sadaka da kyauta. Sadaka da kyauta suna da bambanci, amma kuma duk tushen su ɗaya ne, ma'ana suna daga cikin abubuwan da Allah ya shar'anta su da nassi na Al-Qur'ani, haka da sunnar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A takaice, kamar yadda aka shar'anta sadaka, haka ita ma kyauta an shar'anta ta. Sun bambanta ta fuskar ita kyauta, akan yi ta ga mabukaci har ma ga wanda yake mawadaci. Saɓani ga sadaka, ita sadaka ba ta kasancewa sai ga wanda yake mabukaci asali kenan. Ita sadaka akan yi ta ga wanda yake cikin yanayi na bukata. Shi yasa dukiyar zakka Ubangiji ta'ala ya kasa ya raba da talakawa da waɗanda suke miskinai a cikinta, kamar yadda yake faɗa, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha al-aya. Ita kyauta akan yi ta ga wanda yake mabukaci da ma wanda yake mawadaci. An gane ko? Da ma wanda yake mawadaci. Kamar yadda zaka iya ɗaukan kyauta ko mun ƙanƙantarta ka bayar da ita ga mabukaci, haka wanda yake mawadaci zaka iya ɗaukan kyauta ko mun ƙanƙantarta ka bashi. Ko shugaban ƙasa zaka iya ɗaukan abin da bai wuce $5 ka bashi a matsayin kyauta kuma ya karɓa. Amma inda zaka zo masa da wata dukiya da sunan cewa karɓi sadaka, ba zai karɓa ba, saboda shi ba mabukaci bane. Kamar yadda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayi ne wanda yake madaukaki, babu wani bawa ko mu ce wata halitta wadda take da matsayi da daraja da kima da daukaka a gun Allah subhanahu wata'ala sama da cikamakin manzanni manzansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Don haka Allah ya haramta masa cin sadaka, sawa'an sadaka ta wajibi kamar zakka ko sadaka ta nafila, amma kyauta bazan Allah yana karba, sawa'an daga wanda yake musulmi da ma wanda ba musulmi ba, amma sadaka kwata-kwata Allah ya haramta masa saboda matsayinsa ya wuce haka, ba mabukaci bane ba wanda za a taimaka masa. An gane ko? Sannan kasancewar kuma sun ga musun rabu, kasancewar ita sadaka ta kanas ana yin ta ne don neman sakamakon lada a gobe kiyama. Ita ku kyauta yana daga cikin nau'ikanta, akwai kyautar da za ka yi ga mutum don neman ƙarin kusaci da samun matsayi a gunshi, ma'ana ya kusanto da kai ya yarda da kai ya amince da kai, da kuma kyauta wadda ake yin ta lil'iwa ka bada domin a masanya maka da fiye da abin da ka bada. An gane ko? Kamar yadda ita ma wannan nau'i na kyauta Allah ya haramta ma manzansa, shine yace masa wala tamunun tastaksir, kar ka yi kyauta don neman a yawaita maka. Amma mu halaka ne ka ba mutum kyauta da nufin ya maida maka sama da abin da ka bashi, kamar yadda wani balaraban ƙauye ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan kyauta. Manzon Allah ya dauki wani rakumi ya bashi, yace ya isa, yace aka ƙara masa, yace ya isa, yace aka ƙara masa sai da aka kai lokacin da ya gamsu. To kaga ita irin wannan kyauta da ake yin ta domin neman masanya ba ta cikin layin abubuwan da za a samu sakamako a gobe kiyama, kayi ne daman domin a masanya ma fiye da abin da ka bada. Akwai kyautar da mutum zai yi kuma ya samu lada a makomarsa lahira, irin kyauta wadda ka yi ma dan uwanka ko wani makwabci da sunan ƙara danƙon soyayya da ƙauna tsakaninku. To duk abin da zai ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin muminai wannan ibada ce wadda ake samun sakamako a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu da yi ma junanmu kyauta a fadarsa tahadu tahabu, kuma junanku kyauta sai ku ƙaunaci juna, kamar yadda kuma a hadisi sahihi yake cewa la tahqiran najaratu li jaratiha walau firsina sha au kama kala. Manzo Allah yace kar makauciya ta ga kankantar abinda za ta yi kyauta da shi ga makauciyarta. Manzo Allah yace kai koda abinda za ta yi kyautar kohotan akuya ne, koda kohotan akuya ne ta dafa, ma'ana ta sanya dan rumo ta bada kyauta ga makauciyarta, manzo Allah yace kar ta ga kankanta wannan. Kaga al'ada bata gudana ba game da yin kyauta da kohotan akuya, amma anan mi mazala sallallahu alaihi wasallam yake nihi mubalaga ne, ma'ana ko mun kankantar abukar mutun ya rena idan zai yi kyauta da shi ga wanda yake makwabcinsa ko wani dan uwa, domin ita kyauta tana ƙara danƙon so da ƙauna tsakanin muminai. Don haka dai a takaice, bambancin sadaka da kyauta, ita sadaka ana yin ta ne ga mabukaci, ita kyauta bata keɓanta ba da mabukaci, akan yi ma mabukaci, akan yi ma mawadaci, ko sarkin garinku za ka iya ɗaukan abinda bai wuce dala biyar ka bashi a matsayin kyauta kuma ya karɓa, kuma zai ɗauki wannan abu da mahimmanci. An gane ko? Akan cewa lalle wannan alama ce ta kana son shi, kana ƙaunar shi, don ba kowa zai ma kyauta sai wanda yake son ka yake ƙaunar ka. Na'am.
Malam, game da zakka ta kayan gona wanda ba a satiya kuma su kankana su
kwamfetar. To wai kayan gona irin su kankana su kwamfetar da sauransu ko? su wannan ba maganar zakka a cikin su a fada mafi rinjaye kamar yadda jumhurin malamai suke kai domin shi sharadin zakka a cikin kayan gona sharadi ne guda biyu kamar yadda malamai suka yi sharadi na farko shine al-iddikhar ya zamanto abin zai iya ajiyuwa ya dau wani lokaci abu na biyu shine al-iqtat za a iya rukun shi a matsayin abinci yau da gobe duk abinda ba za a rike shi a matsayin abinci wanda za a ringa ci yau da gobe to wannan ba maganar zakka a cikin shi an gane ko haka abinda baya iya ajiyuwa ya dau lokaci mai tsawo shi ma wannan ba maganar zakka a cikin shi dan haka wato suke misalin dangane da abubuwan da zakka take cikin su kamar irin su alkama su sha'ir su shinkafa su dawa su wake da sauransu su gujiya su riƙi da sauransu wannan duka akwai zakka a cikin su irin su dabino irin su wannan zaitun domin shi zaitun akan fitar da mai daga cikin shi wanda mai kuma abinci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na labarin annabawa darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato babi na 14 baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala am kuntum shuhada'a idha hadara ya'quba al-mautu idha qala li banihi ma ta'buduna min ba'di har izuwa karshen aya wanda a karkashin baban malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada an fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce masa man akramun nasi wane ne mafi darajar mutane ala sai manzon Allah ya faɗa yana mai bada amsa yace akramuhum atqahu mafi darajar mutane gaba daya shine mafi tsoron Allah wannan amsa kenan a dunkule wanda yafi tsoron Allah to shine yafi kowa daraja a nan duniya yafi kowa daraja a gobe kiyama wane ne yafi kowa tsoron Allah shine fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake fada a hadisi sahihi yake cewa ana a'lamukum billahi wa atqa lahu aw kama qala ni nafi ku sanin Allah kuma ni nafi ku tsoron shi an gane ko nafi ku tsoron Allah nafi ku sanin Allah shi yasa a hadisi sahihi yake ce mana lauta alamuna ma a'lamu la bahiktum qalilan wa la bakaitum kaseera manzo Allah yace da kun san abinda nayi sani manzo Allah yace wallahi da kun yi dariya el kadan da kun yi kuka mai yawa yafi mu sanin Allah yafi mu tsoron Allah ana akshakum lil a'lamukum billahi wa akshakum la nafi ku sanin Allah nafi ku tsoron Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dan haka yafi kowa daraja agun Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka Allah ya aje mana wannan ka'ida ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum mafi karancin ku ma'ana mafi darajar ku agun Allah shine atqakum mafi tsoran mafi tsoransa ma'ana wanda yafi kutsara dokokinsa. Qalu sai suka faɗa suka ce ya nabi Allah, ya annabin Allah, laysa ana hadha nas'aluka, ba muna tambayar ka bane game da wannan. Qala sai manzon Allah ya koma ba su amsa karo na biyu da ya fahimci cewa ba haka suke nihi ba, sai ya ce fa akramun nasi Yusufu nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn khalilillahi, yace mafi darajar mutane wajen danganta kenan, yace shine annabi Yusuf, shine Yusuf. Yusuf yace annabin Allah ne, kuma dan annabin Allah ne, jikan annabin Allah ne, kuma shi kakan nashi shi kuma dan badadin Allah subhanahu wa ta'ala ne. An gane ko? Matsayin da duriya ne ma akan annabta da Allah ya bashi, shi annabi Ibrahim, wanda duk a cikin annabawa da manzanni su biyu ne kadai suka rabauta da wannan matsayi a gun Allah. Kulla shine badadanta, wanda ita badadanta tafi soyayya, tafi so, tafi kauna. An gane ko? Ita ce kenan kulla, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Ash-shahid, Allah ya maida Ibrahim alayhi salam matsayin badadin sa yake. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, inna Allaha takhazani khalilan kama takhaza Ibrahima khalila, lalle Ubangiji na ya maida ni matsayin badadin sa nake kamar yadda ya maida annabi Ibrahim badadin sa yake. To shi yasa anan manzon Allah yace mana mafi darajar mutane a wajen danganta shine Yusuf. Yusuf annabin Allah ne, kuma dan annabin Allah ne, domin mahaifinsa shine Yaqub alaihi salam, kuma jikan annabin Allah ne, domin Yaqub dan Ishaq ne, sannan kuma shi Ishaq dan badadin Allah subhanahu wataala ne, domin dani ga annabi Ibrahim. Qalu sai suka koma fada suka ce masa, laysa ana hadha nas'aluka, ba game da wannan bane muke tambayar ka dai har yanzu. Qala sai manzon Allah ya fada yace, a fa amma adini la arabi tas'aluni, kuna tambaya ta ne game da tushen larabawa, ma'ana asalin su lafazin ma'adin jami'i ne na ma'adin. Idan aka ce ma'adin shine baramu, inda ake tuno albarkatu na cikin ƙasa, gwalagwalai da zinari da azurfa. An gane ko? Ya kamanta wato tushen mutane, ma'ana asalin su da dangantar su game da gwalagwalai waɗanda suke cikin ƙasa, domin akwai bambanci, wani gwalkin yafi wani gwalkin kima da daraja da tsada. Qalu na'am, sai suka ce kwarai, ya rasulullahi, game da wannan ne muke yi maka tambaya. Qala sai ya faɗa sai ya ce, fa khiyarukum fil jahiliya, zababanku a jahiliya, ma'ana zababku waɗanda suke masu asali masu daraja a jahiliya. Manzo Allah ya ce, khiyarukum fil islami idza faqihu, su ne zababanku a musulunci idan suka fahimci addini. Waɗanda suke da matsayi, suke da daraja, suke da kima, suke da martaba kafin musulunci, Allah ya azurta su da musulunci, darajarsu bata ja da baya sai ma daɗuwa ta yi. Wanda suke da daraja a jahiliya, su suke da daraja a musulunci. An gane ku? Kuma ɗuriya idan sun fahimci addini ya zamanto nurun ala nur, haske akan wani haske. Da haka a takaice bayani ya gabata, wannan dai duka malam yana bayani ne game da kissar annabi Yaqub alaihi salam. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babun ولوطًا إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن سكر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد مالم الله يجي كنسا نفتا ونم بابيني ونكي بياني game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul naml waluqan idza qala li qaumihi ubangiji ta'ala ke fada ambata mus wato annabul ma'ana ba su labarin annabul shi annabul alaihi salam kamar yadda ake fada dani na haran wanda shi Haran dan uwan Annabi Ibrahim ne alaihi salam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana kissar Annabi Lut a cikin wurare da dama a cikin Al-Qur'ani farko suratul A'raf haka in ka zo cikin suratul Hud da suratul Shu'ara da suratul Naml da suratul Safat haka in ka zo cikin suratul qamar an gane ku dukkan waɗannan surori da sauransu ubangiji subhanahu wataala ya kissanta mana kissa ta annabul lut wanda shi asali annabul lut alaihi salam yayi hijira ne tare da annabi ibrahim alaihi salam zuwa birnin sham amma asali annabi ibrahim da shi da annabi lut mutanen iraki ne daga iraki suka yi hijira zuwa birnin sham to lokacin da suka yi hijira zuwa birnin sham ubangiji ta'ala sai ya aika annabi lut zuwa wasu alƙaryu wanda ake kiransu sudum Allah ya tura annabi lut da sunan ya kiraye su zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta su dena bautar gumaka kuma su dena wannan aiki na alfasha wanda ya fi kowace alfasha muni ma'ana wanda ya kai matuka a wajen muni shi ne luwaɗi in aka ce luwaɗi namiji ya je ma ɗan uwansa namiji ta hanyar saduwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada a ta'atuna dhukurana min al-alamin yanzu kwa ringa jema mazaje daga cikin bayin Allah ma'ana halittu namiji ya jema dan uwan shi namiji ku bar abinda Allah ya halitta saboda ku sune mata to lokacin nan annabi lut alaihi salam ya ringa kiransu zuwa tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada kuma yana ci akan cewa su dena wannan aikin alfasha to amma me za su yi sai suka ringa yi masa kashidi da barazana an gane ku game da wannan kira da yake musu to shine anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana abin da yake kana tsakani shi annabi Ludu alaihi salam wato da mutanansa shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa Ludan ba su labarin annabi Ludu iza qala li qaumihi lokacin da ya faɗa ga mutanansa yace da su a ta'atuna lafahishata wa antum tubsiru yanzu kwa ringa zoma alfasha shine namiji ya sadu da dan uwansa namiji wa antum tubsiruna alhali kuna gani kuna da hankali kun san da cewa wannan abu a dabi'ance ma yadda Allah ya dabi'a ya halicci dan adam kwata kwata bai dace ba a dabi'ance ma namiji ya je ma dan uwansa namiji Allah bai dabi'antar da bayansa ba kai ba ma jinsi na ƴaƴan adam ba hatta da dabbobi dabba bata san ta je ma dabba ya luwarta ka taba ganin dan bunsuru dan akuya yana bin dan bunsuru yana masa barbara ko rago ya bi rago ko sa ya bi sa hatta a cikin dabbobi dabbobi ba su dabi'antu da wannan dabi'a illa kawai waɗanda suke kaskantattu lalatattu taɓaɓɓi wanda Allah ya kaddara musu taɓewa su ne suka karɓi wannan wahayi na shaiɗani wanda shi daman shaiɗani ɗabi'arsa da al'adarsa abu wanda yake mummuna ya zo ya kamanta ma bawa ya kawatar masa shi ya ringa ganin cewa abu ne mai kyau kamar yadda a yau an wayi gari har ma irin waɗannan jama'a cewa ƴanci gare su har ma wata ƙungiya ce mai zaman kanta a duniya wadda ake kiranta ƙungiya ta ƴan luwaɗi wanda maganar ɓoye-ɓoye ma an wuce da shi har ma su abin gwandagi ne abin nuna isa ne abinda kuma yake nuna ƙara lalacewar su waɗannan al'umma har ya kai matsayin wai shugabanni yau a duniya kiransu ake ana tirsasa su in ma waɗanda suke kyamar abin ne a sunan cewa sai sun sa hannu sun yarda sun amince da cewa waɗannan mutane ne waɗanda suna da wato ƴanci kamar kowa dole a ba su damar za su iya auren junansu namiji ya auri ɗan uwansa namiji ko mace ta auri uwarta mace tuni su waɗancan tsinannin ƙasashen su sun yarda sun sa hannu sauran ƙasashe ne ake buƙatar cewa dole ala dole kawai su sa hannu su yarda su amince namiji zai iya auren ɗan uwansa namiji kamar yadda mace ita ma za ta iya auren uwarta mace an gane ko ma'ana a maida shi doka a ƙasa kenan wanda in an maida shi doka duk wanda ya tsangwame su ya aibanta su to doka za ta yi aiki a kan shi duka dai wannan wahayi ne na shaiɗani kuma alƙawali ne na Allah wanda sai ya ja ya nashi wanda gaba daya ba zai taka burki tare da sufa ce wutar jahannama wal iyazu billahi Allah ya kare mu to shi yasa abin ya kai yanzu yau tallata shi ake a duniya ana yada shi har ma ya kasance suna da wani shi'ar nasu wanda ake gane su da shi musamman ma abin da ya shafi kamar su masu auren jinsi ko mu ce irin su ƴan luwaɗi da mata in maduwo shine kamar sanya tufafi wanda yake kala-kala ma'ana wanda ya hada launi wanda yake barkatai kowane launi akwai wallahi tallahi abin takeici sati da ya wuce wannan waccan juma'a da ta wuce ai ban yi karatu ba nan da sati biyu ina tsayawa anan wasu yara matasa akan babur sun zo irin wannan launin kayan su ne a jikinsu kayan da ka sani masu launi launin wannan wanda shi'ar ne alama ce ta su da ƴan madugo da ƴan luwadi kuma a matsayin shi na dan musulmi shi bai ma san da haka sun yi irin wannan shiga ina kyautata zaton idan ka koma baya a tarihin nan da kwana 14 nawa ne zai bada 19 ne ga watan wannan watan December watan wannan watan December nawa ne wajen leken zane ko nan da kwana 14 da suka wuce wajen leses kenan daidai da wannan sallar tasu ce na ji daman 17 ga watan December ne ake cewa za a yi irin wannan nuna wannan kin nasu to kasancewar shi dai al'amari ne wanda yake asali wahayi ne na shaytani mummunan abu ya kamanta ma bawa cewa shine abu mai kyau kuma masu haka suna ganin cewa wai shine wayewa kuma shine zamani wanda ya kamata a ce wai komai an zamanantar da shi ana ganin su ma waɗanda ba sa yi wai ba su waye bane ba cikin addini to yanzu dai lamarin akwai shi a ɓoye yake amma ba a fili ba yake su waɗancan fama suke ya zamanto abin a fuddo shi fili ƙarara ya zamanto kowa a ƙasa kenan ya san da cewa doka ce namiji zai iya auren ɗan uwansa namiji mace za ta iya auren ƴar uwarta mace shi yasa ai wani shugaban wata ƙasa wanda arne ne ma ci a yi to yana buƙatar a fara ɗabbaƙawa shi wancan shugaban Amurka wanda ya wuce ya zamanto shi ne matar shi shi ya zo ya aure shi kenan ya kamata junansu su fara aure juna su a gaban su fara kwatantawa kenan tsakaninsu in yi so a ɗaura aure a yaɗa ma duniya shugaba wane ya auri shugaba wane shi ne matsayin matar shi tunda ai abu ne wanda ana son a fito da shi fili kuma ai in su kamar misali ai su ya kamata su bada misali a fili tufa abu ta kanka kake farawa tufa in har mai kyau ne kenan ku sai ku fara in ya so sai ku ba na ƙasa misali to shine a takaice Ubangiji ta'ala yake faɗa ga su mutanen Annabi Lut kamar yadda Annabi Lut yake faɗa gare su yace ata'atunal fahisha shin yanzu kwa zo ma alfasha idan aka ce alfahisha aikin asha wanda ya kai matuƙa a wajen mu ne shi yasa Allah ya ambaci zina cewa alfasha innahu kana fahishatan wa sa'a sabila haka Allah ya ambaci mutun ya auri matar da mahaifinsa ya aura cewa shi ma wannan ya kai matuƙa a wajen mu wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila wa antum tusiruna ubangiji ta'ala yace alhali kuna gani ma'ana kuna da hankali kuna da lura sai yace a innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa shin yanzu ku ne za ku ringa zoma ƴan uwanku mazaje shahwatan kawai dan dai biyan shahawar ku min duni nisa ku bar mata wanda Allah ya halicce su saboda ku yace bal antum qaumun tajhaluna bari dai ku dai wasu mutane ne wanda kuke jahiltar ƙarshen lamarinku inda kun san bala'i da musiba wanda zai sauka a kanku a sababin wannan alfasha to da kun ma kanku kiyamul lailatin farko bal antum qaumun tajhaluna bari dai ku wasu mutane ne waɗanda kuke jahiltar ƙarshen lamarinku ubangiji ta'ala yace fa ma kana jawaba qaulihi illa an qalu akhriju ala ludin min qaryati yace ubangiji ta'ala yace bai zamanto ba game da amsar da mutanen sa suka bashi shi Annabi Lut illa an qalu an gane ko anda abinda ke bayanta fita wilil masdar kenan ita ce ismu kana jawaba shine wannan khabaru kana ubangiji ta'ala yace bai zamanto ba wato game da amsar da mutanen sa suka bashi illa an kalufa ce kawai fadar su da suka fada ma junan su akhriju ala ludin min qaryatikum, ku fitar da ludu da yanashi yanashi mabiyansa min qaryatikum daga cikin alqaryarku. Innahum unasun yataqaharu, domin su wasu mutane ne wanda suke neman tsarkake kansu su nuna cewa wai su sune na ƙwarai, cewa wai abin nan da muke yi ba daidai bane. Innahum unasun yataqaharuna, wai cewa su wasu mutane ne wanda suke neman tsarkake kansu game da wannan abu wanda muke yi. Ubangiji ta'ala yace fa anjaynahu wa ahlahu, sai muka tsiratar da annabu Ludu wa ahlahu da iyalinsa. Lokacin da azaba ta sauka, Ubangiji ta'ala yace illa mura'atahu, sai dai matarsa, ko kuma kace illa mura'atahu banda matarsa, kaddarna ha min al-gabiri, ita Ubangiji ta'ala yace mun kaddara ta tana daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa matar mutum tana daga cikin jimillar iyalin shi. In har ba ta cikin iyalinsa, menene fa'idar a yi istisna a togace ta? Da haka wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa asali a larauci mace tana daga cikin jimillar iyalin mutum, balma da ita ne ake kawa, ake girka iyali. Don haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin jimillar ahlul bait. Yanda in ka koma cikin suratul ahzab, tun daga fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina fata'alaina umatiukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Ubangiji ta'ala ya koro bayani har aka kai kan fadarsa, inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudahhirakum tadhira. Waɗannan marasa arziki su ne suke fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jimillar ahlul bait, cewa wai ba sa cikin ahlul bait. Amma nassi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da asali yaran larauci, ya tabbatar da cewa mata tana daga cikin jumullar iyalin mutum. Yanzu misali ka dauka a cikin suratu Hud, annabi Ibrahim alaihi salam daga shi sai matar shi, lokacin da wannan mala'iku suka sauka gidan annabi Ibrahim kafin su wuce zuwa ga annabi Ludu. Ubangiji ta'ala yake faɗa wannan wamra'atuhu qa'imatun fabahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidum majid. Wa ake nihi da ahlul bait, iyalin gidan annabi Ibrahim. Kaga a lokacin nan kwa sai shi sai matar, amma Allah ya ambace ta da cewa ahlul bait. To shine anan yace illa mar'atahu, amma banda matarsa, qaddarnaha min al-ghabirin, Ubangiji ta'ala yace mun kaddara ta tana daga cikin masu wanzuwa a cikin azaba. Wa amdarna alaihim maqara, Ubangiji ta'ala yace muka yi musu wani ruwa wanda yake na musamman, shine ruwan duwatsu. Ubangiji subhanahu wataala ya musu, bayan Allah ya kifar da alƙaryar, wanda kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul Hud, Ubangiji ta'ala ya kissanta mana wannan kissa, shine yake faɗa wa lamma ja'at rusuluna ludan si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i bayfi yake cewa haula'i wannan kala ya kaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nuri qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid qalu ya ludu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wala yaltafitu minkum ahadun illa ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mangudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id shine ubangiji ta'ala yake kissanta mana wannan kissa kamar yadda kuma karin bayani zai zo shine anan kenan malin ya zo da wannan hadisi ne da yace fa wa amdarna alaihim mafara ubangiji ta'ala yace mun musu wani ruwa na musamman shine ruwa wanda yake na duwatsu fasa a madarul mungarin ruwan wanda aka yi musu galgadi basu karba ba ubangiji ta'ala yace fasa ayamunana saboda ruwa ne wanda yake na azaba to wannan lokacin da su waɗannan mala'iku da Allah ya tura takanas zuwa ga annabi Lutu alaihi salam domin halakar da mutanansa kamar yadda yazo cewa Jibril da Mika'il da Israfil alaihi musallamu sune Allah ya tura su suka je a sifar samari matasa gidan annabi Lutu lokacin da annabi Lutu alaihi salam wannan baki suka zo si abihim sai ya bakanta zuciya saboda ya san ba karamin tashin hankali bane bakin maza kuma mazan ma waɗanda suke matasa kuma waɗanda suke kyawawa samari shine Allah ya ce si abihim wa baqa bihim zar'a sai ya kuntata zuciya wa qala sai yace hadha yawmun asib yace lalle wannan yini ne wanda yake mai tsanani yini ne wanda ya kai matuka a wajen wahala ma'ana ya san akwai wani babban aiki a kan shi to me za a yi ita wannan shedaniyar matarsa sai ta yi annamimanci ta je ta tsegumta ma ƴan gari cewa ai an yi bakin samari a gidan annabi shine ubangiji ta'ala yake faɗa shi ko yana famar buye-buye dan kar a samu labarin su har su gama abin da suke su yi gaba taje ta tsegumta musu shine ubangiji ta'ala yake faɗa wa ja'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi mutanansa sai suka zo suna gaggawa zuwa ga annabi Lutu gane ko suka zo suna gaggawa a guje suka zo ubangiji ta'ala yace wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kafin haka daman sun kasance suna aikata wannan miyagun ayyuka kai tsaye suka zo daman dabi'ar su ne al'adar su ce wannan miyagun ayyuka namiji ya je ma dan uwansa namiji da suka samu labarin wannan baki matasa sai suka zo da gaggawa sai yake ce musu inna ha'ula'i banati hunna aqharu lakum waɗannan mata yace ƴaƴana ne kunna adharu lakum sune mafi tsarkaka gare ku ku auri in ku auri mata Allah ya halicce su ne takanas saboda ku anan wasu malamai suka ce wai ba yana nihin ƴaƴansa ba nashi na kanshi a domin ai kowanne annabi matsayin uba yake ga mutanansa kamar yadda matar annabi matsayin uwa take ga wato jama'ar shi wannan annabi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum shi yasa anan yace inna haula'i banati kunna adharu lakum yace su ne mafi tsarki gare ku sai yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyatar da ni ku kaskanta ni game da baki na bako yana buƙatar a karrama shi yace alaysa minkum rajulur rashid yanzu a cikin ku ba za a samu mutum wanda yake shiryayye mai hankali wanda zai ga cewa hakan bai dace ba sai suka ce masa laqad alimta ma la nafi banatika min haq kai faludu ka san da cewa mu game da ƴaƴanka mu game da mata ho ba mu da wani bukata ba mu da wani haƙi mu ba ruwan mu da mata wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san abin da muke nufi to shine sai yake faɗa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid da a ce ina da wani ƙarfi wanda zan iya ije ku da shi gabarin wannan baki nawa yace da na ije ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma na taro jiki zuwa wani ginshiki wanda yake mai ƙarfi ma'ana inda a ce ina da wasu dangi waɗanda za su kama mun to da sun kama mun akan in ije ku game da waɗannan baki nawa a lokacin nan su waɗannan baki na mala'iku da suka ga annabi Lut sai fama yake da mutanansa yana famar ya ije su su ko da ƙarfin tsiya so suke sai sun shigo a lokacin nan sai suka ce masa ya Lut inna rusulu rabbika ya kai Lut kwantar da hankalinka mu jakadun ubangijinka ne mala'iku ne nashi lan yasilu ilaika waɗannan mutane naka ba yadda za a yi su sadu zuwa gare ka da wata mugunta sun yi kada dan haka umarni ne aka ba mu cewa mu fada maka fa asri bi ahlika bi gidin minan layl ka tattare yanaka iyalinka ka bi dare da su an gane ko ka fita daga wannan alkarya wala yaltafiti minkum ahadun kar ɗaya daga cikin ku ya waiwaya baya illa mar'atak amma sai dai matarka innahu musibuha ma asabahu domin duk abin da zai same su na azaba mai samun ta ne duk bala'i da musibar za ta same su innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum subuh kuma alƙawalin halakar da su wannan asuba ta gobe alaysa subuh bi qarib shin yanzu asuba ba kusa bace aiwa kullu ma huwa atin qaribun duk abin da zai zo kai ko shekara dubu aka ce abu nan gaba zai zo to wannan kusa ne kenan dan haka karka ga tsawon lokaci alaysa subuh bi qarib ubangiji ta'ala sai yake faɗa falamma jaa amruna lokacin da lamarin mu yazo shine halakar da mutanen annabi Lut ja'alna aliyaha ubangiji ta'ala yace burbushin alƙaryar sai muka maida shi safi laha sai zamanto shine karkas kenan juyin waina a takeice a Hausa sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama wa amdarna alaihim wannan kuma ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika gaba ɗaya ya giggiba alƙaryun gaba ɗaya su alƙaryar ba ɗaya bace ba alƙaryun gaba ɗaya su Allah ya sa mala'ika ya giggibe su sai da ya yi sama da su sannan ya musu juyin waina ya rubuto su wa amdarna alaihim hijaratan min sijil ubangiji ta'ala ya ce muka musu ruwan duwatsu min sijil na wata dafaffar laka ta wutar jahannama mambude duwatsu kuma waɗanda suke masu bibiyar juna ɗaya bayan ɗaya musawwamatan inda rabbik abin alamtawa a gun ubangijinka duk wanda za a jefa to a jikin dutsen akwai sunan shi ubangiji ta'ala ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bibai kuma wannan azaba da muka ma mutanen annabi Lut ubangiji ta'ala ya ce ba a nesa ba take wannan kawai albarkacin kaza ne kadangare yake shan ruwan kasko in ba dan addu'ar ramazan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi cewa Allah kai ya halakar al'ummarsa da irin azabar da ya halakar da al'ummun da suka gabata to da tuntuni an gama da tuntuni sai dai labari a irin yadda wannan alfasha ta yadu a duniya a yau wallahi da tuntuni yanzu an gama shine yace wa ma hiya min adh-dhalimin bibai wannan azaba ubangiji ta'ala yace ba a nesa ba take game da azzalamai ma'ana duk waɗanda suka yi irin wannan aiki ubangiji ta'ala yace wannan azaba a kusa take za mu iya damkar su kamar yadda muka damke waɗannan mutane wanda Allah ya yi addu'ar cewa ya Allah roƙonka nake karka halakar da al'ummata da irin azabar da ka halakar da al'ummun da suka gabata Allah ya karɓi wannan addu'a to shine anan ubangiji ta'ala yace muka musu ruwa wani ruwa wanda yake na musamman shine ruwan duwatsu wanda azaba ce ta musamman fasa'a madarul munzarin ubangiji ta'ala yace ruwan wanda aka yi musu galgadi basu karba ba ya munana to shine anan malam sai zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yaghfirullahu liludin yace Allah ya jikan annabi ludu in kana la ya'awi ila rukunin shadid tabbas ya kasance yana taro jiki ne zuwa wani gimshiki mai karfi menene gimshiki mai karfi shine Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce wannan fada da annabi ludu yayi da yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid suka ce a harshensa ne a zahiri ne ya fada domin ba da hamzari ga su waɗannan baki kar su ga cewa bai yi wani katabus ba amma a zuciyar shi ya fake ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya maida lamarin sa zuwa gare shi ko kuma suka ce anan ya fada awawi ila rukunin shadid saboda shi ba dan gari bane bayye da dangi inda a ce yana da dosu dangi domin dangi sababi ne Allah ya kaddara cewa duk wani abin da ya taso ma mutum to farko waɗanda za su kama masa dange shi in dai wani abu ya same ka na rashin dadi to dangin ka su ne farko wanda ya kamata a ce sun kama maka me yasa shari'a ta dora cewa yanzu mutum in yayi kisa na kuskure ko kisa wanda yake na ganganci aka yi masa afuwa na cewa a bada diya cewa ko shine mai kudin garin gaba daya ba daga aljihun shi ba zai dauka ya bada wannan dangi nashi su za su hada diya su bada yau in dan uwan ku zo ya zo yayi wani kisa na kuskure ko al'asaba dange shi ku ne za ku hadu wannan ya kawo ku za ku biya ma wannan dan uwan ku diya duk kudin shi ba daga kudin shi ba za a dauka a bada a ku za ku hada ku bada saboda su dangi suna da muhimmanci an gane ko mai hankali shine yake sani kima da daraja ta dangin shi ai wauta ce ka watsar da dangin ka kaje ka kama wasu can daban wanda in dan an dan shiga wani yanayi duk mutanen da kake gani suna tare da kai wallahi zaka ga sun ja da baya amma ko dadi ko wuya dangin ka su ne laka mutun nawa ya kwanta rashin lafiya wanda rashin lafiya ana kyamar ka kowa yayi nesa da kai amma naka wanda yake na kusa da kai shi zai tsaya kanka to shi yasa duk wani abu da ya taso dangi su ne ya kamata a farko kar su bar dan uwan su ya kaskanta duk wani abin da za ku iya kama masa na ku fitar da shi daga cikin yanayin da ya fada na kunci to ku tabbata wajibi ne shi yasa wani daga cikin magabata yake fada yake cewa akhaka inna man la akallahu kasa'in ila alhijabi ghairi silahi ala wa inna ibna ammil mar'i fa alam janahu wa hal yanhabu albazi bighairi janahi yace akhaka yace ka riki dan uwanka ka rike shi da muhimmanci yace inna man la akallahu duk wanda ba shi da dan uwa yace kasa'in ila alhijabi ghairi silahi kamar mai tafiya fagen daga ne ba tare da makami ba kaga ai babu wawa sama da mutumin da zai je fagen daga babu makami a hannun shi sai yace alawo innabna ammil mar'i fa alam janahu yace ku saurara yace dan ammin mutum wannan matsayin fuffike yake naka idan aka ce ammi shine kuke cewa an kwankul ko kamar misali dan uwan mahaifi kamar kanan mahaifinka ko wan mahaifinka to dan amminka ma'ana kuzan kinka yace ka san da cewa matsayin fuffiken ka ne yace kun taba ganin meke ya tashi ba tare da fuffike ba ba yadda za a yi meke ko kuma mu ce ma a gaba ɗaya tsuntsu ya tashi ba tare da meke ba tare da fuffike ba to dan haka shine anan yace awawi ila rukunin shari yace ko kuma na taro jiki zuwa wani gimshiki wanda yake mai karfi ma'ana dangi waɗanda za su kama mun akan ije waɗannan mutane babun فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ وَقَوْلُهُ بِرُكْنِهِ أَيْ بِمَنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ وَقَوْلُهُ تَرْكَنُ أَيْ تَمِيلُ فَأَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ هُرَؤُونَ أَيْ يَسْرَؤُونَ وقوله دابر أي آخر وقوله صيحة أي هلك وقوله للمتوسمين أي للناظرين وقوله لسبيل أي لبطريق قال حدثنا محمود هو ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة الهلالي المكي أنا أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنا الأسود هو ابن قيس النخعي أنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر واتوانا بابيني وانكي بياني جمد فدر الله سبحانه وتعالى لكي جكين سورة الهجر falamma jaa aala ludin al mursalun ubangiji ta'ala ke fada lokacin da al mursalun sune jakadun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ya turo takanas domin hallakar da waɗannan alƙaryu na mutanen annabi lud lokacin da su waɗannan mala'iku suka zo ma annabi lud قال سي أن قلود يفدا يتي إنكم قوم منكرون للي كوة النمبا كيتي وسمتانيني ودن دسكي منكرون واندبا أغاني كنكوبا أغانيكو أن قلود عليه السلام أنن ياكاس أغاني كنسو ميسا لوكا چند سوة النمتاني ناش ينغري da suka zo suna famar sai sun fito da waɗannan baki sun yi alfasha da su su bakin ko hankalin su bai tashi ba to shi yasa anan shi annabi lud sai yayi inkarin lamarin su wanda ɗabi'ar mutum yadda Allah ya ɗabi'antar da shi duk wani abin da zai iya cutar da shi zaka ga lamarin mutum ya canza hankalin shi ya tashi to musiba tana famar mamayarka amma ko kula baka yi ba hankalinka ma bai tashi ba to shine anan inkarin da ya kasa gane kansa yace innakum qaumun munkaruna kai yace lalle ku waɗannan mutane ne wanda yake abun kasa gane lamarin ku wanda kasancewar shi wannan inkari da annabi lud yayi ga su waɗannan baki ya sha bamban da inkarin da shi annabi ibrahim yayi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratu hud shi annabi ibrahim alaihi salam lokacin da yaje ya kawo musu gasasshen maraki ya bankare ya kawo ya aje musu sai ya ga ba sa cin wannan abinci hannunsu baya kaiwa ga wannan kin falan mara a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa ya kawo abinci na karamci ya ajiye musu gashashen nama amma ba sa ci shi yasa sai yayi inkarin lamarin su ya kasa gane kansa sai ya saka tsoro a zuciyarsa qalu la takaf sai suka ce masa karka ji tsoro inna ursilna ila qaumin mu jakadun Allah ne mala'iku ne mu ba ma ci ba ma sha kuma takanas an turo mu zuwa ga wato mutanen annabi lud domin halakar da su kaga shi inkarin da shi annabi ibrahim alaihi salam yayi ga wannan baki rashin cin abinci shi kuma inkarin da annabi lud yayi anan rashin tada hankalin su gaya ana famar da karfin tsiyaso ake sai an fita da su an yi aikin alfasha da su amma hankalin su ma bai tashi ba shi yasa yace innakum qaumun munkarun sai suka ce masa bal ji'inaka bima kanu fihi yamtaru bari dai fa mu mun zo maka da abinda wannan mutane naka suke shakka an gane ko na saukar azaba da kake fada musu cewa in har basu dena ba azabar Allah na nan tafi to abinda suke kokonto suke musu mun zo maka da su
qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtaru wa ataynaka bil haqq wa inna lasadiqun mun zo maka da gaskiya kuma mu masu gaskiya ne cikin duk abin da muke fada da haka fa asri bi ahlika bi qidin min al-layli ka tattare yanaka yanaka iyalinka ka bi yanki na dare maza ku fita ku gudu wala yaltafit minkum ahad kar dide da mutun daya daga cikin iyalinka ya waiwaya wa mudu haisu tu umarun ku tafi zuwa inda aka umarce ku cewa ku je ubangiji ta'ala ya ce wa qabaina ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin mun hakai mun hukunta wannan al'amari zuwa ga shi annabi Lutu ma'ana mun turo masa mun yi wahayi cewa karshen waɗannan mutane za a girbe su a lokacin asuba lokacin asuba gaba ɗayan su za a girbe su za a halakar da su shine yace wa qabaina ilayhi zalika al'amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ su wadannan yan gari sai suka zo suna farin ciki suna walwala suna ba junansu albishir ai an samu wasu bakin matasa a gidan Lutu sai yace inna haula'i dhayfi fala tafqahu annabi Lutu yace wadannan baki na ne karku kunyatar da ni karku kunyatar da ni sai suka ce masa awalam nan haka anil alami shin da mun ba mun hane ka ba game da sauke baki sai yake cewa wannan ƴaƴana ne mata yace su suka fi dacewa da ku aure su to shine dai har aka kai kan fadar Allah subhanahu wataala la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun fa akhazathum as-sayhatu mushriki faja'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijil to shine anan mallan duka ya kai to mana wannan kissa yazo da fadar Allah subhanahu wataala fatawalla bi ruknihi kina a can cikin suratu zariyat lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo ga fir'auna ya galgade shi ya kiraye shi zuwa kadaita Allah subhanahu wataala zuwa ga wanda kadaita Allah da bauta kamar yadda Allah ya fada wa fi Musa iza arsalnahu ana ila fir'auna bi sulutanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fatawalla bi ruknihi sai juya baya bi ruknihi me ake nihi da ruknihi anan kenan da fadawansa rundunarsa an ambaci runduna da cewa gimshiki saboda sune mulkin sune suke baka kariya sune suke tsaro fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun yace ku rabu da wannan Musa wato dan dabo ne ko kuma mai tabin hankali ne shine sai ya ce ai bi mamma ahu da wanda ke tare da shi kenan na fadawa li annahum quwwatuhu domin su ne karfin mulkin nashi in babu su babu wannan mulki sai ya zo da fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu hud tarkanu shine wala tarkanu ila allazina zalamu tatamassakumun nar ai tamilu wannan ya zo da ita ne saboda wannan gabata wato shine wannan ila rukuni shadid shi yasa ya zo da wannan kalima ta bi rukunihi da kuma tarkan sai ya ce fa ankarahum wa nakirahum wastankarahum wahid lafazin ankarahum da nakirahum da istankarahum dukkan su ma'anar su daya can da yace falam maraa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum fa awjasa minhum khifa sai ya ce yuhra'un ayyasra'un shine suna gaggawa dabira shine yace ay akhir kamar yadda yace wa qabaina ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ula'i lalle karshen waɗannan mutane an gane ku wato muslimina a lokacin asuba ne za a girbe su maqtu'un muslimina abin girbewa ne lokacin asuba sayhatan sayha sai yace ay halaka shine halaka kamar yadda Allah ya faɗa fa akazatu musaihatu mushrikina wato sai wata tsawa ta damke su a lokacin hudar rana an gane ku lokacin rana tana hudowa ubangiji ta'ala ya damke su da wannan saiha ne ake nihi da saiha ita ce halaka sai yace inna fi zalika laayatil lilmutawassimin lalle a cikin halakar da mutanen annabi Lutu ubangiji ta'ala yace akwai dalilai masu nuna kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala da girman kudirarsa cewa a sama ko a ƙasa babu abin da yake gagararsa lil mutawassimina ga waɗanda suke masu nura shine yace ailin nazirina ga masu dibi kenan at-tawassum shine ka kalli abu ka lura da abin da yake cikin sa sai yace wa inna hala bi sabilin muqim lalle ita wannan alƙarya tana kan wata hanya wadda take labi sabilin mubin wato tana wata hanya wadda take mabayyaniya ita ce hanyar su ta zuwa sha ita wannan alƙarya da Allah ya halakar da su gaba daya akwai wata ƙurama a gun wata teku gaba daya wannan tekun ta zamanto teku ce mai wari ba ma wai maganar ba mutun yayi amfani da ruwa kai hatta da dabobi babu wata dabba da take rayuwa a cikin ruwa gaba daya wannan gun da Allah ya halakar da su ruwan gaba daya ya gurbata duk abin da yake gefin wurin shi ma gaba daya Allah ya halakar da shi ko shuka ba ta fitowa a wurin to shine anan yace wa inna ha yake cewa wannan labi sabilin muki wato tana kan hanya wadda take mabayyaniya ma'ana hanyar afili take hanyar su da suke bi suke zuwa suke dawowa shine yace ailabi tariqi to shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine da yake labi sabilin muqim ne wa inna halabi sabilin muqim lalle tana kan hanya wadda take mai kakka kenan hanyar su da suke bi wato zuwa birnin sha to shine anan sai yazo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa halim min mudakkir biddal an gane ko ita ce yake cewa qira'a ta amma ma'ana fa halim min mudakkir ai mudzakir ne mutadhakkir me galgaduwa fa halim min mudakkir an gane ko sai yazo kinin manzon Allah ya karanta biddalil muhmala da dalwan da yake mara dugu mudakkir asali kenan mudzakir ai mutadhakkir kamar yadda zamu riski a cikin tafsir na suratul qamar ne insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.